بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 20 ga watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da yau muna 1 ga watan 2 shekara ta 2021 miladiya wannan shine darasin mu na uku a cikin littafin Al-Mi'atun Nasawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya wallafa da Sheikh Salih Ibn Abdullah Al-Assaf Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka da ke nan gidan Prime Minister Najeriya Sa Abubakar Tafawa Balewa Allah ta'ala ya mishi rahama Allah ya gafarta masa Allah ya saka makoncinsa satin da ya wuce mun tsaya kan hadisi na uku wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan hadisi na hudu insha Allah ta'ala malam yace alhadithur rabi' an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an-nisa'u lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين متفق عليه an karbo wannan hadisin daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace qala an-nisa'u lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana mata suka yi tawaga suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce da shi ghalabana alayka ar-rijal suka ce maza fa sun ci galaban mu akan ka a wata ruwayan suka ce duk hadisanka mata sun kwashi maza sun kwashi su duk wani abun da kake bayarwa na ilimi da karatu maza sun riga sun kwashi su da haka muna roƙonka alfarma alfarman da muke nema shine faj'alana yawman min nafsika kaman alƙawarin wata rana ka sanya mana wata rana kai a karan kanka da zamu dinga zuwa wajen ka mu ma muna deban abun da zamu deba na karatu kai mana alƙawarin wani wuni fawa'adahunna yawman sai yayi musu alƙawarin wata rana guda daya laqiyahunna fihi ya gamu da su a wannan ranan a wannan wunin ya tara su fawa'adahunna yayi musu wa'azi wa amarahunna yayi musu umalli da abubuwa masu kyau fa kana fi ma qala lahun daga cikin abinda ya ambata musu sallallahu alaihi wa sallam yace da su ma min kunna mura'atu babu wata mata a cikin ku tuqaddimu thalathatan min waladiha da za a dauke ƴaƴanta guda uku akan idonta su rasu su batta illa kana laha hijaban minan nar face waɗannan ƴaƴan sun zama mata sutura daga wutan jahannama faqalat imra'atun sai wata mata ta ce wasnain har da biyu ma faqala wasnaini yace har da biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yana nuna mana cewa mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yi annabi korafi cewa maza sun riga sun ci galaban mu akan ka duk abin da kake yi na karatu waɗanda suke da rabo a ciki su ne maza su ne masu rawaito hadisanka su ne suke tare da kai suke gani yadda kake sallolinka da azumunmukanka da ibadunka da sauran abubuwan da suka dace duk wani abin da za a yi umarni cewa a yi kaza su ake fara ba mu umarni abin duk da za a hana cewa kar a yi kaza su ake fara hanawa saboda haka duk wani abin da za a samu na ilimi yana zuwa ne ta wajensu da haka mu ma muna roƙonka alfarma ka sanya mana wata rana guda ɗaya wadda a wannan ranar za mu dinga zuwa mu ma kana karantar da mu daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya karantar da ya sanar da kai da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi musu alƙawarin wani wuni guda ɗaya ya tara su ya yi musu wa'azi a cikin wannan wuni ce to daga cikin abin da ya ambata musu shine duk wacce ya zama ta haifi ɗaya ɗaya ya rasu biyu ya rasu uku ya rasu to waɗannan ƴaƴan za su zama mata kariya da shamaki daga wuta wata mata ta tambaya ta ce har da biyu sai ya ce har da biyu a wata ruwayar ta ce har da ɗaya sai ya ce har da ɗaya saboda haka duk wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa a kan idonta ɗanta ɗaya ya rasu wannan zai zama mata kariya daga wuta in ta ƙara samun na biyu ya rasu ƙarin falala ne a gare ta na uku ya rasu ƙarin falala ne a gare ta saboda haka gwargwadon yawan ƴaƴan da Allah subhanahu wa ta'ala ƴaƴanta da Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa a lokacin rayuwarta saboda haka a waɗannan mata da suka sami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi masa wannan korafi annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kuma karɓi korafinsu ya kuma yi musu alƙawarin randa zai tara su ya yi musu wa'azi a ciki to wannan hadisin yana karantar da mu darussa da yawa darasi na farko da yake karantar da mu shine al-musabaqatu fi fi'lil khairat shine gasa wajen ayyukan alkhairi yanzu mata ne suka ga cewa duk abinda annabi zai karantar na hadisi maza ne suke ji da haka wannan yasa su ma suna so su saurara kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam madadin a ce duk wata mace sai in wani namiji ya jiyo kafin ya jiyar da ita to ita ma tana so ta ji kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da haka wannan yana nuna mana ana so wajen aikin alkhairi a dinga tanafusi a dinga musabaka ana gasa ana rigegeniya ana ganin cewa bari na riga wacce wacce tana ganin bari na riga wacce abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kenan Allah yana cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arjis sama'i wal ardi wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi Allah yana cewa ku yi gaggawa ku dinga gasa ku dinga tsere wajen neman gafaran Allah da kuma samun aljanna wadda fadinta kamar fadin sama da kasa a suratul ali imran yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin Allah yana cewa ayi sauri ayi gaggawa ayi gasa wajen aikata ayyukan alkhairi sannan abu na biyu wannan yana nuna mana cewa ayyukan alkhairi a musulunci ba a keɓance su ga zallan maza ba kamar yadda ake son ayyukan alkhairi ga maza haka ake son shi kuma ga mata musamman abin da ya shafi neman ilimi Allah bai dauke wa mace don tana mace a ce an ba ta uzurin ita ba sai ta yi karatu ba ita ba sai ta je ta koyi ilimi ba ita ba sai ta je ta san addini ba bal ma in mun kalli hukunce-hukuncen addini za mu ga wacce ta fi dacewa da wajabcin sanin addininta ita ce mace, ita ce ta fi dacewa da wajabcin hukunce-hukuncen addini, hukunce-hukuncen ibada, ba wacce ta fi dacewa da wannan sama da mace. Saboda haka neman ilimi ba abu ne da aka ɗora shi a kan maza zalla ba, abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora shi a kan maza da mata. Maza da mata, daga da neman ilimi da duk wani abun da yake na aikin alkhairi ne, ana son gasansa ya zama yana wakana tsakanin maza da mata, ba zallan maza ba, ba kuma zallan mata ba. Ana buƙatar tunda duka namiji aljanna yake so, mace ma aljanna take so. Daga duk wanda yake son aljanna, kowa tashi yake yi yayi tsere-tsere wajen aikata ayyukan alkhairi. Akan abun da ya shafi lamuran duniya so ake mutun yayi baya-baya, kar ya sa maransa gasa, ya sa maranki gasa akan abun da ya shafi duniya. Tunda wacce ta wuce kaza a duniya, ni ma sai na kai wannan matakin. Tunda wacce tana da kuɗi iri kaza, ni ma sai na samu kalan wannan kuɗin. Tunda wacce ta sayi gida iri kaza, ni ma sai na saya. To a duniya ba a son haka. Amma akan neman aljanna, Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, masu gasa su yi gasa. Limithli hadha falyamalil amiluna, masu aiki su tashi su zage dantse su yi aiki. Daga duk wanda ta yi aiki nagari, ko namiji ne ko mace, in mutum ya yi nagari, Allah yana ba shi sakamako ba tare da la'akari da cewa wacce mace ce ko wane namiji ba. Kamar yadda in mutum ya yi na banza, Allah zai saka masa da mummunan sakamako gwargwadon aikinsa ba tare da la'akarin cewa wane namiji ne ko wacce mace ce ba. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Duk wanda ya yi aiki nagari, namiji ne shi ko mace, amma sharadin shi ne yana mai imani, to za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, za mu saka musu mu biya su sakamako saboda wato mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa. A wani wajen yana fadin cewa wa man ya'mal min salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira. Duk wanda ya aikata aiki nagari, namiji ne ko mace, ba shi Allah yake dubawa ba. Abinda Allah yake dubawa shine condition guda daya, wa huwa mu'min, ya zama shi din mai imani ne. To Allah yake fa ulaika yadkhuluna aljanna, za su shiga aljanna, wa la yuzlamuna naqira, ba za a zalunce su ko daidai da wato ledar da ke jikin kwallon dabino ba, ba za a zalunce su akan wannan ba. Saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya an samu waɗanda mata ne muminai, amma mazajensu fajirai ne, amma kuma fajircin mazajensu bai sa Allah ya haɗa su da mazajen ya kai su wuta ba. An samu waɗanda salihan bayi ne cikin maza, amma matansu fajirai ne, salihancin mazajensu bai sa an haɗa su da su an kai su aljanna ba. Saboda a nuna ma mutum cewa da mace da mijinta a wajen imani, kowa yana tsayuwa ne a madadin kansa, kowa yana tsayuwa ne makansa. Daka in ya zama mai imani, ya yi imani ne makansa, in ya zama fajiri, ya zama fajiri ne makansa. Haka nan ta zama mai imani, ta zama mai imani ne makanta, in ta zama fajira, ta zama fajira ce don kanta da kanta. Sannan kuma darasi na uku, wannan hadisin yana nuna mana cewa a duk wacce Allah ya kaddara mata rasuwan ƴaƴanta a gabanta, abinda ake fata a gare ta shine a farko ta yi haƙuri, ta jure ta yi haƙuri, domin akwai falala mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar mata. Wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda ya je ta'aziyya, in wani ya rasu yana addu'a, yana musu ta'aziyya, yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman faltasbiru wal tahtasibu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce duk abinda Allah ya bayar nashi ne, abinda ya karba ma nashi ne, komai kuma Allah ya sa masa ajali. Da haka ku yi hakuri, ku nemi lada a wajen Allah. Da haka duk wacce Allah ya kaddara rasuwar ƴaƴanta a gabanta, hakuri ake bukatar ta yi, ba ihu ba. Kamar yadda za mu ga akwai hadisai a gaba da suka yi bayani akan cewa yana daga cikin waɗanda Allah ya tsine musu albarka, akwai annaiha, mai kururuwa da ihu in an yi mutuwa, akwai as-saliqa, wanda in an yi mutuwa ma saboda tashin hankali sai ta cire dan kwalinta ta fara jan gashin kanta. Wannan ita ce alhaliqa. Alhaliqa kenan mai fusge gashin kai saboda wai an yi mata mutuwa ta fusata. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'a al-jahiliya. Duk wanda musiba ta same shi ya dinga marin fuskan sa, wai ya shiga bala'i, ya dinga kama tufafin sa yana yagawa, ya dinga kururuwa irin ta jahiliya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ina roƙon Allah in an je lahira kar ya hada ni da shi a rumfar rahaman sa. Daka bai tare da mu, saboda haka ba ihu ake yi bayan an yi mutuwa, haƙuri ake don musiba ce. Allah ya faɗa ya ayyuhal ladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul mautu hayna alwasiyyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum sayati in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Sai nuna cewa ashe mutuwa ma musiba ce. To in mutuwa musiba ce, to me aka koyar da mu in musiba ta samu? Ita ce allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka ya maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba ihu ba, ba kururuwa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo ya samu wata mata ta dukufa akan wani kabari, sai kuka take, sai ce da ita ittaqillaha wasbir, bai wani Allah ki ji tsoron Allah ki haƙuri. Sai ta ce da shi ilaika anni, ta bi ka bani waje. Fa innaka lam tusabbi musibati, saboda ba kai aka yi ba mutuwa irin yadda aka mun ba, shi yasa zaka zo ka ce wai ne ya haƙuri. Amma ta faɗi wannan maganar ne bata san da wa take magana ba. Daka bayan ta dawo hayyacin ta aka ce to faɗa zo, Annabi ya zo ya ce ki haƙuri kin kode shi. Ta ce manzon Allah ne ya zo? Ce mata yi manzon Allah ne ya zo. Daka ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ai lam a'rifka, da zu da na maka hakan nan ban gane cewa kai ne ba. Sai ce mata ai inna masabru inda sadamatil ula, haƙurin da yake amfani shi ne lokacin bugun farko na musiba. In mutum ya haƙura shi kenan. Amma yanzu da kika dukufa akan kabari, kika yi kuka, kika yi ihu, kika yi birgima, kika ga dai yaron dai ba fitowa zai yi ba, sai kika ce kin haƙura, ai ba haƙura kika yi ba, ai kin ga ba sarki sai Allah ne. Saboda haka abu na farko da ake yi in musiba ta mutuwa ta samu shi ne a nutsu a yi haƙuri. Allah da kansa ya san cewa mutuwa, ko da ba ka san kowa ba, kawai kana tsaye a nan, kina tsaye a nan, ki ga an wuce da motar gawa, mutum zai ji wani abu, zai ji ba daɗi. Balle watakila a ce wadda ya masa sanin shi ne furfur haka, balle wadda sun shaƙu, ballantana kuma shaƙuwa ta kai har shaƙuwan uwa da ɗa. To wannan babban abu ne. To wannan shi yasa aka tanadi falala mai girma ga wacce ta haifi ɗa kuma ya mutu akan idonta kuma ta yi haƙuri. Wannan babban daraja ce da falala. Saboda haka abinda ake fata shi ne ga wanda Allah ya jarabe ta da mutuwar ‘ya’ya ta yi haƙuri ta jure. Domin duk wacce ta ji labarin mutuwa, kowa ne ya rasu, bata san zafin mutuwa ba, in ba ran da aka ce ga ɗin da ta haifa ya tafi ba, to anan za ta gane zafin mutuwa. Ko a ce babanta ya rasu, ko mijinta ya rasu, ko ɗanta ya rasu, amma duk wata mutuwar, wata ƙawa, wata ‘yar uwa, wata wane ne, duk ƙarama ce. Mafi girma kuma ran da ita layin ya iso kanta. Allah ya sa mu gama lafiya. Da haka wannan shi ne hadisi na hudu. Allah ta'ala ya sa mu dace. Hadisi na biyar mala ya ce alhadisul khamis an asma'a radiyallahu anha qalat جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرسه بالماء وتمضحه وتصلي فيه. متفق عليه. وأن حديث أنكر بودغا نانا أسماء الله مدوكين سلكية كارامة يدى تتي wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa qalat, tace ya rasulullah, ya manzon Allah, ara'aita ihdana tahidu fi thawbi, me kake gani, me zaka ce? game da dayar mu da take al'ada a cikin wani tufafi. Al'ada ya same ta da wani tufafi a jikinta. Kaifa tasna, wannan tufafin ya za ta yi da shi? Tufafin da al'adan ta yi taba ya za ta yi da shi? Qala, sai ce ta huttuhu, za ta kankare shi. Thumma taqrusuhu bil ma, sannan ta cuɗe shi da ruwa. Wa tamdahuhu, sannan ta wanke shi. Wa tusalli fihi, sannan kuma ta yi sallah a cikinsa. Wannan matan tana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ina hukuncin matar da al'ada ya kamata a cikin wani tufafinta? Ya za ta yi da wannan tufafin? Shin idan al'ada ya same ta a cikin tufafin, tufafin ya zama mara amfani kenan? Tufafin ba zai sake mata amfani ba? Ba za ta sake yin ibada ko sallah ko wani abu a ciki ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abin da za ta yi shi ne ta hutuhu, za ta kankare shi in ya bushe. Ta kankare wato wajen har ya zama cewa alamar al'adan da ya zuba a jikin tufafin ya tafi. Sannan kuma sai ya ce thumma taqrusuhu, ma'anan taqrusuhu shine kamar mutum ya dauki yatsunsa haka ya sanya a waje haka ya ciccuda shi. To wannan shine thumma taqrusuhu, bayan ta kankare shi, sannan kuma ainihin inda ta san cewa al'adan ya taba, ta ga tufafin nan ta baza shi, ya taba nan, ya taba nan, ya taba nan, saboda haka sai ta bi duk inda ya taba ta kankare shi. Bayan ta kankare shi, sai kuma ta dauki hannunta da ruwa, thumma taqrusuhu bil ma, ta debo ruwa ta sa a hannunta, ta ciccuda duk inda ya taba, sai ce wa tamdahuhu, sai ta wanke shi. Anan annaduhu ba yana nufin yayyafi ba, wanda da ainihi ma'anan annaduhu shine yayyafi, a yayyafa ruwa, amma yakan zo da ma'anan al-ghusl, yakan zo da ma'anan wankewa. Saboda haka thumma tamdahuhu shine sai ta wanke tufafin duka, bayan ta kankare ta ciccuda, sannan kuma sai ta dau tufafin ta wanke shi. Wato salli fihi, sannan ta cigaba da yin sallanta a ciki. Da haka tufafin ba jefar da shi za ta yi ba, za ta ci gaba da yin sallanta a ciki. To wannan hadisin yana koyar da mu abubuwa da yawa. Na farko, yana mana bayani akan shi karan kanshi a al'ada. Nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce wata rana mun tafi aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ana cikin aikin hajji sai al'ada ya kamata. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo ya same ta tana kuka, sai ce da ita me yasa kike kuka? Al'ada ko? Ta ce masa eh. Sai ce to da ita inna hadha amrun katabahu Allah ala banati adam, wannan wani al'amari ne da Allah ya rubuta ma ƴan adam mata zai dinga samun su. Da haka wannan al'ada abu na farko shine Allah subhanahu wataala ya rubuta wa mata cewa za su dinga yin al'ada a kowace wata. Wannan al'amari ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi, wadda babu yadda za a yi a kauce mishi. Da haka alhaidu shine damun tabi'i, jini na al'ada. Ya atadu al'unsa fi awqatin ma'luma inda bulughiha wa qabilatiha lil hamli, wannan al'adan yakan zo wa mace a lokacin da ta balaga. A wasu lokuta sanannu wannan yana zuwa mata, wanda yana daga cikin alamomin da ake gane cewa ya mace ta kai marhala ta balaga, shine alƙalami ya fara rubutu a kanta, shine a ga cewa al'ada ya fara zuwa mata. To wannan koda kuwa shekarunta ana ganin sun yi ƙaranci ne, domin malamai sun ittifaki akan cewa babu wani abu da ake kiyastewa na shekaru cewa dole sai mace ta kai wannan shekarun kafin ta fara al'ada, ko kuma in ta kai wannan shekarun ba za ta yi al'ada ba. Don wasu malamai suna cewa za ta fara al'ada daga shekara 6, wasu sun ce 9, wasu kuma suka ce za ta kare a shekarun da suke 45 zuwa 50. Amma Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen ya faɗa cewa wannan a ijtihadi ne wanda ba su da madogara a cikin Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da haka shi yasa aka ce damun tabi'i ne, dan jini ne na tabi'a. to an ce abu ne na tabi'a, tabi'a ta da wani sun sha bamban. Saboda haka abin da yake da alaka da la'akari da yanayin farawan jini da karewansa shine abubuwa guda uku. Na farko yanayin ita kanta macin, sannan na biyu yanayin inda take zaune, sannan na uku yanayin ababen da take ci a jikinta, yanayin da take ci, abubuwan da take ci. Wannan su ne suke da alaka da yanayin tasirin fitowar al'adanta ko kuma karewan shi. Saboda haka yana da bambanci, kamar yadda yanzu mun riga mun sani cewa wacce ta fito a ƙauye, ungurmin ƙauye, gidan talakawa ba su da komai, abinci da kira ake samu, da wacce ta fito a birni, gidan masu arziki, isan su marhala ta balaga ba zai zama lokaci ɗaya ba, koda kuwa sa'annin juna ne. Me ya bambanta su shine wajen zama da kuma ababen da ake mu'amala da shi, na abinci da abin sha da kuma yanayin waje da yanayin su a karan kansu. Sannan yana da tasiri da ita yanayin kanta. Akwai wacce Allah ya yi ta tana da saurin girma, zaka ganta shekaran ta 9, amma ka ganta ka dauka ta kai 17, saboda yanayin halittar da Allah ya mata. Akwai wacce kuma an kalle ta an ce ta ba mu wacce shekara 15, sai ka ce a'a, saboda ana ganin ta mi wata ƴar tsagur kura da ita hakan nan. Saboda haka wannan shine, amma ba za a ce wai ga wani iya shekarun da yake an kiyaste shi, dole sai an kai wannan lokacin kafin ta fara al'ada, ko kuma in ta kai wannan lokacin al'adanta ya ƙare ba. Sannan kuma bayan abin da ya shafi a lokacin da al'ada ke farawa da kuma lokacin da al'ada yake ƙarewa, malamai sai suka yi sabani akan to in al'adan ya zo, wasu kwanaki ne iya ƙarancin kwanakin da yake yi, sannan kuma wasu kwanaki ne mafiya yawan kwanakin da yake yi. Kwanakin da za a ce in al'ada ya zo, koda ya ɗauke bai kai wannan kwanakin ba, bai zama al'ada ba, ko kuma in ya wuce waɗannan kwanakin ya zama ya fita daga jinin al'ada. To wannan ma shi ma kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya kawo a littafin sa Risala fi Dima'i Tabi'iyya lin-Nisa, yayi bayani akan cewa malamai sun yi sabani wanda suka faɗi maganganu, kusan maganganu guda 7 akan haka. Amma dai wasu daga cikin malamai mafiya yawa suna cewa laysa li aqalli al-hayd wa la li aktharihi haddun bil ayyam, karancin al'ada ko yawan sa bai da wasu lambobi na kwanaki da ake kiyaste su a ce dole sai ya kai wannan kwanakin, ko kuma dole ba zai wuce wannan kwanakin ba. Wannan shine maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Wannan su ne maganganun da malamai suka tafi a kai, tare da cewa wasu malamai suna sabani akan cewa, wasu suna cewa a mafiya yawa sun tafi akan cewa al'ada bai da mafi karancin kwanaki, wata al'adanta a wanni ne kawai take ya dauke, to sunan shi al'ada. Wata iya al'adanta wata kila zai zo mata ne tsakanin azhar da la'asar, shikenan ya dauke. To sai dai iya inda aka samu ishkali da sabanin malamai mafiya yawa dama shine akan mafi yawan kwanakin da al'ada yake yi. Sai wasu suka tafi akan cewa baya wuce kwana 15, wasu daga cikin malamai suka tafi akan haka. To sai dai a da yawa daga cikin malamai suka ce a shi al'adan nan bai da tahdidi na kwanaki, a ce ba zai kai kwana kaza ba, ko kuma ba zai wuce kwana kaza ba, a lissafa masa adadi, kamar yadda na ambata cewa jini ne damun ne ɗabi'i, jini ne na ɗabi'a. To saboda haka yana da alaka da ɗabi'ar ita macen, da yanayin halittarta, da kuma yanayin udirinta, da yanayin ita a karan kanta a matsayinta na mace. Saboda haka jini ne na ɗabi'a wanda yana sassaɓawa. Wannan shi yasa, saboda sassaɓawansa ne jini ne na ɗabi'a, shi yasa ba a ce an yi tahdidi a ce duk mace
tana al'ada daga 1 daga wata zuwa 5 ga wata ba sai aka ce a sai zama cewa in an samu tarin mata 10 to la a samu daidai san da wannan nata ya dauke ita kuma wannan nata yana zuwa a wannan lokaci saboda yana da alaka da yanayin mace da kuma wacece ita din da kuma yanayin halittanta to dama jini da yake fita a jikin mace jini ne guda uku na farko shine jinin haida shine jini na al'ada shine jinin da yake fita a jikin mace na farko kenan sannan na biyu shine damun nifas shine jinin biki shine jinin haihuwa kenan shine jinin haihuwa shine jinin da yake fita a jikin mace a lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara mata haihuwa to wannan jinin yana fita a jikinta saboda yanayin a haihuwan da ta yi da kuma wasu abubuwan da suke da alaka da shi sannan na uku shine jinin istihada jini na istihada shine jinin cuta kenan shine jini na ciwo wannan shi ma yana daga cikin jinin da yake fita a jikin mace wanda shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata mana cewa shi wannan jinin abin da yake kawo shi shine wani karta ne da shedan yake a jikin jijiyar mace a jikin ɗaya daga cikin jijiyoyinta to wannan sai ya sanya mata wajabcin a fitan jini kamar yadda zamu ji a hadisi na gaba insha Allah ta'ala zamu ji yayi bayani akan jinin istihada to wayannan sune jinin da suke fita a jikin mace to wannan abu na farko da muke magana akan sa shine jinin al'ada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ma dukkanin mace tana samun wannan to sannan jinin al'ada galibi yana da sifofi da ake gane shi wanda ake bambance shi da sauran jini na farko shine yana zuwa ne damun aswad jini ne mai kalan baki wannan shine siffansa na farko launin sa yakan zo ne a launi na baki sannan kuma yana da ra'ihatun kariha yana da karni wanda yake abin kyama yana zuwa da siffa na baki sannan kuma yana zuwa cewa a bayan siffa siffa ne baki sannan kuma yana zuwa da karni ko kuma wani bashi wanda yake bambanta shi tsakaninsa da jinin istihada wanda shi jinin istihada damu ne ahmar jini ne da yake zuwa jajawul sannan kuma bayi da wani karni ko wani wari ko wani shaka da za a shaka a bambance shi to wannan shine bambancin da ake gane jinin al'ada da kuma istihada ta hanyar sifa shi istihada jinin alhaida yana zuwa ne baki sannan kuma da karni shi kuma wancan yana zuwa ne ja sannan kuma babu wani abu na shaka da ake sinsina daga gare shi to a wannan zamu fahimci cewa na farko shine najasatu damul hayd shine kasantuwar jinin al'ada najasa ce ta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar cewa duk tufafin da al'ada ya taba jinin ya taba to ba za a yi sallah a cikin sa ba sai an kankare shi an cude shi an kuma wanke shi anan ne za a samu tabbacin cewa ya tsaftata to duko abin da ya zama ba najasa ba ba a buƙatar a ce sai an wanke shi kamar misali kamar mani da yake fita daga jikin mutum wannan ba najasa bace nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alula zai tafi masallaci sai in hangi mani a jikin tufafinsa sai in kankare masa sai kuma ya tafi ya yi sallah da tufafin saboda haka yana cewa shi wannan ba najasa bace shi yasa ba a ce dole sai an wanke duk tufafin da mani mutum ya taba ba amma sai aka ce duk tufafin da al'ada ya taba to sai an wanke shi to wannan ya nuna cewa al'ada najasa ce wa annahu la yu'fa an yasirihi ba a kauda kai game da koda dan kadan ne aka ga ya taba to ba a kauda kai a ce to ai bayi da yawa ba a haka da haka fatajibu izalatuhu min athawbi wal badani wa ghayrihima mimma yajibu tadhhiruhu, dole a kawar da shi daga gangan jiki da tufafi da duk abin da ya zama dole a tsaftace shi. Sannan a wannan kuma zai nuna mana a wannan hadisin da mu fahimci abu na biyu shine dolen dole ga wacce ta yi al'ada sai ta tsaftace kanta ta yi wanka kenan, ta kuma tsaftace tufafinta gabanin ta yi sallah. Daka ita kanta sai ta tsaftace kanta, sannan kuma ta tsaftace tufafinta gabanin ta yi sallah, kuma sallan ta zama ya karbu. Sannan na uku za mu fahimci wajabcin kankare jinin inda jinin ya taba, matukar wannan jinin ya bushe. Shi yasa ya ce mata tahutuhu, za ta kankare shi kenan. To abinda kuwa aka ce za a kankare shi ai shine abinda ya bushe, abinda bai bushe ba ai ba za a ce za a kankare shi ba. Daka muddin ya bushe to dolen dole za a kankare shi, saboda duk abinda yake na alamansa ana so a ga ya bace, ana so a neme shi a ga ya rasa. Sannan kuma bayan haka sai kuma a cuda shi da ruwa, sannan kuma sai a wanke shi, saboda abin da yayi saura bai fita ba, ya zama ya fita bayan an wanke shi. Sannan abu na hudu za mu fahimci cewa akwai halaccin yin sallah a tufafin da mace ta yi al'ada a cikinsa bayan ta tsaftace shi, bayan ta bi waɗannan hanyoyi guda uku, ta kankare shi in ya bushe, ta kuma ciccude shi, ta wanke shi, to ya halatta ta yi sallah a cikinsa. Sannan na biyar za mu fahimci cewa abin da yake wajibi shine kusar da najasa. Ba a ce sai ta wanke tufafin sau kaza ba, ina fata ana fahimta. Ba a ce sai ta wanke tufafin sau bakwai ba ko sau goma sha, iya abin da yake wajibi ba yawan sau nawa ta wanke ba. Abin da yake wajibi shine kusar da najasa, inda za ta masa kadi uku sai ta shanya shi akan igiya, sai ta ga har yanzu akwai sauran alamar wannan jinin, to dole ta sake dauko shi ta zo ta wanke shi. Daka ba a la'akari da sau nawa ta wanke, ana la'akari da cewa najasar ta gushe ne ko bata gushe ba. In ta gushe da wankewa ɗaya ya wadatar, in ta yi ta wankewa najasar bata gushe ba, haka za ta yi ta kai har sai najasar ta gushe baki ɗaya. Sannan za mu fahimci abinda sahabbai suka rayu a kai na zuhudu da gudun duniya, ta yanda ba sa tsananta ma kansu, hatta kai ga mace tana zuwa ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ina hukuncin matar da ta yi al'ada a cikin tufafi za ta yi sallah a cikin shi? Ya nuna tufafin nata takaitattun tufafi ne, ya nuna tufafin nata ba su da yawa, saboda haka a kowane tufafi yana iya kama ta ya zama cewa mai al'ada ya kama ta a ciki, to ya za ta yi kenan? To wannan ya nuna mana yadda sahabbai suka rayu akan abin da ya shafi a gudun duniya. To shi al'ada yana hana mace abubuwa daga cikin abin da suke da alaka da ibada. Abu na farko shine sallah, duk macin take al'ada a lokacin take al'ada haramun ne tayi sallah, haramun ne tayi sallah. Abu na biyu shine azumi, haramun ne tayi azumi, sai dai sallah za ta biya, azumi za ta biya, sallah kuma an dauke mata shi. Kamar yadda zamu ji a hadisi a gaba insha Allah ta'ala, wata tazo ta tambayi Aisha Allah ya kara mata yadda, tace me yasa mata in sun gama al'ada aka ce su biya azumi amma ba za su biya sallah ba, tare da cewa a musulunci sallah ita ce gaba da azumi? Tace to mu haka muka yi a zamanin annabi, kuma haka aka samu. Saboda haka iya amsar kenan, dalilin da yasa aka ce mace ta biya azumi an yafe mata sallah shine haka muka yi a gaban annabi, kuma haka yace mu. Dan haka wannan shine sallah an dauke mata, azumi kuma za ta biya wannan azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da yace mata suna da naqisatu aqlin wa din, suna da tawayan hankali da addini. Sai wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene tawayan hankalin su da addinin su, sai ce shin alaysa shahadatul mar'i, shaidan mutum daya a wajen Allah a wajen hukunci in an zo hukunci shaidar mutum ɗaya ba shi bane shaidar mata biyu in aka kawo namiji ɗaya zai yi shaida to ka in mata ne sai an kawo biyu tukunna Allah ya ce wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada wa kawo shaidu biyu maza in ba a samu maza biyu ba sai a kawo namiji ɗaya da mata biyu sai Allah ya ce anta billa ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra saboda kar ɗaya ta manta sai ɗayan ta tuna mata sannan sai ya ce alaysa idha habat lam tusalli wa lam tasu shin mace ba in tana al'ada ba ta sallah kuma ba ta azumi ba yace wancan da aka ce shaidan mace ɗaya shaidan mata biyu shine shaidan namiji ɗaya sai ce fa zalika nuqsanu aqliha wannan shine tawayin hankalinta kasantuwar in tana al'ada ba sallah ba azumi sai ce wannan shine nuqsanu diniha wannan shine na kasan addininta macin take al'ada yanzu in za a kwatanta da dan uwanta namiji in a wata yayi sallah raka'a bi salloli 5 so 30 ita dole za a samu tawaya za a samu nakasa wata za ta shafe kwana 1 2 3 4 har 5 ma ba ta sallah ko wani abu makamancin haka wata kuma ta danyi wasu kwanaki wasu dan wasu salloli za ta rasa to wannan ya dauke mata to sai dai game da sallah a idan ya zama na farko lokacin sallah ya riski mace bata fara al'ada ba amma bata yi sallan ba sai al'adan ya zo to ba za ta yi sallan ba amma in ta yi tsarki ana binta bashin sallah misali rana tana zawali alal misali ana fara kiran sallar azhar 12:15 ko 12:30 sai lokaci yanzu lokacin azhar ya shigo kenan sai bata yi azhar din ba sai al'ada ya zo mata karfe 1 to in ta yi tsarki ana binta bashin wancan sallan da ka tana yin tsarki ta yi wanka to za ta biya bashin wancan sallan kafin kuma ta daura akan sauran sallolin sannan idan al'adan ta ya dauke ta yi tsarki gabanin lokacin sallah ya fita to za ta biya wannan sallan ta gama yin al'adan ya dauke mata kafin rana ta fadi karfe 6 saura kwata ya dauke mata to ana binta sallar la'asar marmaza za ta yi wanka ta zo ta yi sallar la'asar wasu malamai sun bayani cewa idan al'ada ya zo mata ya dauke mata kafin fitowar alfijir to ana binta bashin sallar isha za ta biya sallar isha da kan yin ya dauke mata za ta yi tsarki ta zo ta yi sallar ishan da ya wuce mata to da ka abubuwa ne wanda suke da alaka da ibadar mace wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu tsaya akan wannan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu karasa bayani akan abin da ya shafi shi karin kanshi al'ada da abin da ya shafi tsarkin sa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa mace akan shi insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu takaita anan insha Allah ta'ala sakamakon nazo a makari kuma ina da jarabawa a yanzu nan da haka zan takaita anan insha Allah ta'ala abinda muka karanta dai Allah ya tara mu cikin lada inda muka yi kusakure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين. Amin.